Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Murtala Faruk Sanyin na muke farin cikin gabatar muku da shirin namu a yau Juma'a 20 ga watan Maris shekara ta 2020. Kamun ku ji abin da muke tafa da shi, bari mu fara da kanin labarai.
Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar annobar coronavirus da ta bazu koyana a faɗin duniya ya zarta 10,000, yayin da cutar ta kama mutane fiye da 244. An rataye mutane hudu har lahira a yau Juma'a bayan da aka yanke musu hukunci akan laifin fyaɗe da kuma kashe wata ɗaliba 'yar shekara 23 a New Delhi. Rundunar sojin ƙasar Kamaru ta ce ta kashe mayakan 'yan awari 24 da suka lashe takobin tarwatsa sake gudanar da zaɓe a yankunan ƙasar masu magana da harshen Ingilishi.
Kanin labaran kenan, muna tafi da cikakkun labaran duniya. Bayan labaran duniya da rahotanni, za mu kawo muku shirinmu na duniyar Amurka, wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar muna. Amma duk kafin nan, sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar annobar coronavirus da ta bazu koyana a faɗin duniya ya zarta 10,000, yayin da cutar ta kama mutane fiye da 244,500. A nan Amurka, gwamnan jihar California Gavin Newsom a jiya Alhamis ya baiwa mazaunan jihar kimanin miliyan 40 umarnin su zauna a gidajensu a zaman wani sashe na yaƙi da yaduwar cutar. Newsom ya bada umarnin ne biyo bayan mutuwar mutane 19 da kuma wasu da bincike ya tabbatar sun kamu da cutar a California. Rufe zirga-zirga a faɗin ƙasar ya zo ne bayan da gundumar Los Angeles ta bada umarnin rurrufe dukkan shagunan sayar da kayayyaki da kuma wasu manyan kasuwanni da filayen wasa. Newsom ya buƙaci majalisar dokoki da ta amince da fitar da kuɗi dala biliyan 1 daga kason asusun gwamnatin tarayya domin biyan kuɗin yin magani ga waɗanda cutar ta kama. Yar majalisar dattawan Amurka ta jam'iyyar Republican daga Georgia, Kelly Loeffler, ita ce ta biyu da aka zarge ta da janyewa daga hada-hadar kasuwancin hannayen jari bayan an sanar da su irin mummunan tasirin da cutar COVID-19 za ta yi ga kasuwar ta hannun jari. Jaridar The Daily Beast, wacce ake wallafawa a internet, ta ce Loeffler, wacce take mamba a kwamitin lafiya na majalisar dattawan, ta gaggauta rabuwa da wasu hannayen jarinta bayan wasu kwanaki da aka sanar da sanatoci irin illar da cutar za ta yi ga kasuwar. Yar majalisar ta rubuta a shafinta na Twitter cewa ba ta amfani da matsayinta wajen ɗaukar mataki a game da harkokin kasuwancinta. Ta ce masu ba ta shawara da dama ne suke haɗuwa domin yanke shawara a game da kasuwancin nata. Mijinta Jeffrey Craig Sprecher shi ne shugaban kasuwar hannun jari ta New York, kuma laifi ne ga 'yan majalisar dokoki da sauran ma'aikatan majalisar su yi amfani da bayanan da suka samu a wurin aiki domin amfanin kansu da ya shafi kuɗi. Jami'an Vietnam na shirin ƙara farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar bayan da yawan kamuwa da cutar coronavirus ya ragu a ƙasar. Duk da yake tana kan iyaka da ƙasar China, tana kuma hulɗar kasuwanci ta ƙudda-ƙudda ita. To amma ta sami mutane 85 ne kacal da suka kamu da cutar ta coronavirus. A wasu lokutan kuma takan kwashe ranaku ba tare da samun wani sabon kamun cutar ko ɗaya ba. Gwamnati na nan tana ba da tallafi domin farfaɗo da wasu kamfanoni ciki har da masu fitar da kayayyaki waɗanda su ne ƙashin bayan tattalin arzikin ƙasar da ke bunƙasa da kashi 6% a kowace shekara tun daga shekara ta 2012, ko da yake an rurrufe kan iyakokin ƙasar ga masu shigowa.
Yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko. Rundunar sojojin ƙasa ta Najeriya ta ba da tabbacin wata gagarumar nasara da ta yi a kan wasu 'yan ta'adda, inda suka hallaka wasu kamandojin ƙungiyar. Hassan Maina Kaina ya aiko mana da ƙarin bayani.
Hedkwatar rundunar tsaron Najeriya ta ce sojojin ƙasar sun samu nasarar halaka kwamandojin ƙungiyar ta ISWAP ne a daidai lokacin da suka tattaru a wani wuri da ke Alinwa da ke zirin tafkin Chadi ta bangaren arewacin jihar Borno. Brigadier General Bernard Onyeko da ke zama mukaddashin daraktan sashin aikace-aikace na hedikwatar tsaron Najeriya ya ce an cimma wannan gagarumin nasara ne a wasu hare-hare da jiragen yakin Najeriya suka kai a cikin shirin farmaki na musamman mai take Operation Decisive Edge.
Decisive Edge kuma wani operation ne, dalilin sa sune akwai wurare waɗanda mun san cewa Boko Haram sun sassaka IED, sun tare hanya ba yadda za a yi mutane na ƙasa su iya shiga. To shi sa muka yi lancin wannan decisive aid saboda mu tabbatar da cewa mun rusa waɗannan wurare gaba ɗaya saboda mu iya kare mutuncin ƙasarmu da kuma jama'an mu gabaki ɗaya.
Babban Hafsan hafsoshin rundunar sojan saman Najeriya kenan, Air Marshal Sadiq Abubakar ke ƙarin bayani dangane da manufar shi wannan farmaki na Operation Decisive Edge. General Bernard Onyeko ya ce an kai wannan farmaki ne biyo bayan wani rahoton sirri da aka samu inda ke nuna manyan kwamandojin na ISWAP sun tattaru suna taro da sauran mayaka inda ake tsara kitsa kai harare da makunar bakin wake na bai ɗaya a wasu sassan jihar Borno. Al'amarin kenan da ya sa rundunar Operation Lafiya Dole ta tura jiragen yakinta akawa wannan wuri kace-kace tare da kashe daukacin yan ta'addan da ke wurin. Brigadier General Onyeko ya ce an kai wannan farmaki ne da biyo bayan wani rahoton sirri da aka samu na inda manyan kwamandojin na ISWAP ke taro tare da sauran mayaka inda ake tsara kitsa kai harare da makunar bakin wake na bai ɗaya a wasu sassa na jihar Borno. Al'amarin kenan da ya sa rundunar Operation Lafiya Dole ta tura jiragen yaki akaiwa wannan wuri kace-kace tare da kashe daukacin yan ta'addar da a wurin. Tuni dai babban Hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya General Abayomi Gabriel Olonishakin ya kara tabbatar da cewar za a ci gaba da daukar matakan soji akan yan ta'addan. Masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu na ganin irin wannan sabon yunkuri na rundunar tsaron Najeriya ka iya yin tasiri sosai.
To lalle zai taimaka sosai wurin nuna muhimmancin da ake ta kirar da ake ma su wa'annan wato rundunoni da na cewa su daina bari sai an kawo musu hari su kare kawunan su ringa kai ma ainihin war inda wa'annan kungiyoyi suke su ringa kai musu hari-hari. To nan ne fa suna haka kila za a kawo ƙarshen faɗace-faɗacen da ake a yankin. A taƙaice dai ya nuna tasirin kai ma irin waɗannan ƙungiyoyi hari a inda suke.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina, yanzu kuma bari mu kawo muku labaran duniya kashi na biyu.
An rataye mutane hudu har lahira a yau Juma'a bayan da aka yanke musu hukunci akan laifin fyaɗe da kuma kashe wata ɗaliba yar shekaru 23 a New Delhi. Wannan shari'ar dai ta mai da hankali akan cin zarafin mata a India. An yi ta gudanar da zanga-zanga bayan faruwar mummunan fyaɗen da aka yi wa yarinyar a shekara ta 2012 a cikin wata motar bus inda ake neman ƙarin kariya ga mata. Yanzu haka gwamnati ta saka jami'an tsaro da na'urorin ɗaukar hoton bidiyo a motocin safa-safa. To sai dai mata a ƙasar na cewa inda babbar matsalar take shi ne taɓarɓarewar tarbiyya. Rundunar sojin ƙasar Kamaru ta ce ta kashe mayakan 'yan awari 24 da suka lashe takobin tarwatsa sake gudanar da zaɓe a yankunan ƙasar masu magana da harshen Turancin Ingilishi. To amma shaidun gani da ido sun ce mafi akasarin waɗanda aka kashe farar hula ne da aka same su suna faɗa da juna. Kwamandan rundunar sojin Brigadier General Valere Inka ya ce dakarunsa sun kai farmaki tare da tarwatsa sansanoni 10 na mayakan a zaman wani yunkuri na samar da kyakkyawan yanayin gudanar da zaben na ranar Lahadi. Ya ce dakaru 350 da aka tura a yankunan da ke amfani da Turancin Ingilishin sun kuma karbe motoci da makaman 'yan awarin a yayin da suka kashe mayakansu da dama ciki har da kwamandansu. 'Yan awarin sun bayyana a kafar sada zumunta ta intanet cewa sojojin sun lalata sansanoninsu, to amma kuma suka ce mafi akasarin waɗanda suka mutu ko kuma jikata daga ɓangaren sojojin suke. To amma kuma General Inka ya ce sojojinsa sun dawo da ransu duka sai dai 'yan raunuka da wasu suka samu. A yau Juma'a kuma kasuwar hannayen jari a yankin Asiya sun dan tashi sama bayan da a jiya Alhamis kasuwar Wall Street ta dan farfado. Masu saka hannayen jari suna fatan cewa gwamnatoci da manyan bankunan kasashen za su taimaka wa tattalin arzikin duniya domin a taimaka a kaucewa faɗawa matsayin tattalin arzikin a duniya sakamakon yaduwar cutar coronavirus inda ake ganin shine musabbabi. A Koriya ta Kudu an bude kasuwar hannayen jari da ta tashi da kashi 3.44% sama da jiya Alhamis, tare da kasuwar hannayen jari ta Korea Composite Stock Price Index inda ita kuma ta yi sama da kashi 50.1%. A Taiwan kuwa babbar kasuwar ta yi sama da kashi 5.4%. A yankin Hong Kong kasuwar hannayen jarin ta Hang Seng Index ta fara hada-hadarta ne da ta yi sama da maki 438, yayin da labarin rashin samun sababbin waɗanda suke kamuwa da cutar coronavirus da ke fitowa daga China a kwana na biyu a jere, kasuwar ta faɗi da maki 900. Ana cikin tsakiyar hada-hada. A kasuwar hannayen jari ta China Shanghai Composite Index ta kasance ƙasa da rabin kashi mafi girma. A Japan kasuwar hannayen jari ta Tokyo Stock Exchange an rufe ta ne saboda hannayen jarin ta da aka bayar a ƙasar.
Tuwagai da Murtala Faruk Sanyina da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Annobar coronavirus na shafan al'amuran yau da kullun na jama'a a ko'ina a faɗin duniya. Ko a Najeriya da cutar ba ta yi kamari ba, mahukunta na ƙara ɗaukar matakan kariya. Zainab Babaji ta yi mana nazari akan yadda annobar ta sa gwamnatin tarayyar Najeriya sake bita akan kasafin kuɗin ƙasar na bana.
Kowace shekara gwamnatin tarayyar Najeriya da jihohi da ƙananan hukumomi na gabatar da kasafin kuɗi, wanda kafin a gabatar 'yan majalisu kan gudanar da zafafan muhawara, yayin da al'ummar da ake yi domin su ke hankoron ganin sauye-sauye a fannoni daban-daban na rayuwa. A ƙoƙarinta na ɗaukan matakan daƙile cutar nan da ke datsa numfashi ta coronavirus, gwamnatin tarayya ta rage naira ₦1.5 trillion a cikin kasafin kuɗin bana. Na tambayi wani masanin tattalin arziki, Mr. Kichime Gotau, ko me wannan ke nufi ga tattalin arzikin talakawan Najeriya?
Kowa ma yanzu ya sani kudin barrel ɗaya na man fetur ya sauka daga $57 zuwa $30. To gwamnati kuma kowa ya san ita ce take biyan kuɗi zunzurutun kuɗi don a tantance wannan ma'adinai ko kuma shi wannan fetur. Kin ga wannan ragin kuɗin mai da aka samu, idan da a wani guri ne wani gwamnatin da ba ta da fasali za ta iya ƙara kuɗin mai. Maimakon ƙara kuɗin mai daga naira 145, sai gwamnati ta rage kuɗin mai zuwa naira 120. Anan gwamnati ta yi nuni ne wato dole ne ta ɗauki wani mataki kamun wannan wahala ya kawo mawuyacin hali cikin talakawa nata. Kuma kin ga wannan cuta na coronavirus da ya shigo ƙasa, shi ma ya zo ne ya ƙara mana mawuyacin hali, saboda boda an rufe kuma mutane ba a tafiye-tafiye kamar yadda aka saba. Kuma Najeriya tana samun zunzurutun kuɗi a boda through custom services. Kin ga kayayyaki da za a shigo through custom ba za a kawo su da yawa ba. To dukkan wannan dole ne ya kawo mana mawuyacin hali. Amma da farko mu gode wa gwamnati, na biyu kuma kowa ya rage hannu wajen kashe-kashen shi.
Wani masanin tattalin arziki kenan, Mr. Kichime Gotau. Malam Umar Faruk Musa wani mazaunin garin Jos ne.
Duba da yadda kowane shekara za a zo a karanta a gidajen rediyo kuma a fili a sarari a jaridu, mu gani a rubuce cewa gashi za an saka kuɗaɗe masu ɗumbin yawa miliyoyi a bangarorin rayuwar jama'a daban-daban, amma ba ma ji a jikinmu, ba ma gani a ƙasa.
Ita ko wannan mace wacce ma'aikaciyar gwamnati ce da ta buƙaci saka ya sunanta, ta ce a cikin yanayin aikinta ta fahimci cewar al'umma ba su da masaniyar yadda gwamnati ke kashe kuɗaɗe saboda rashin bayanai daga ɓangaren hukumomin.
Kisan muna ji daga wajen jama'a, mu gaya ma gwamnati, mu ji daga gwamnati mu gaya ma jama'a. Jama'a dai suna nan suna kuka, akwai abubuwan da ba su da shi, makarantu ba su da kyau, asibitoci ba ko akwai magani ma yana da wuya su samu, hanyoyi ma. To ya nuna kenan gwamnati ba ta yi daidai gaba daya ba.
A cewar wani ɗan jarida a nan jihar Plateau, Wika Gofen, za su taimaka wajen samar da ingantattun bayanai ta yadda al'umma za su fahimci yadda gwamnati ke aiwatar da ayyuka domin su.
Ba wai muna faɗa ne da gwamnati aiki ba amma muna taimako gwamnati ne mu san cewa kudin da sun dan sa din nan aiki da shi domin mutane su ga riban kudin da aka sa a wurin.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji. Masu saurare, har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako na musamman ne. Inda zamu gabatar muku da wata al'ada da mazauna kasashen da ke tasowa ke yi musamman ma daga nahiyar Afirka ko kuma Asiya na zuwa wasu kasashen waje da suka ci gaba domin haihuwa bisa dalilai daban-daban da suka hada da neman madan ko yadda za a haifa takardar shaidan zama dan kasa ko kuma bisa dalilai da suka shafi neman kwararren likitoci a fannin haihuwan sai a biyo mu a cikin shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako inda zamu kasa wannan maudu'i zuwa gida biyu amma da farko ga kashi na farko wanda ni Mahmud Lalo muka hada tare da abokiyar aiki na Karina Chaudhry. Da zuwa kasashen da suka ci gaba domin haihuwa daga kasashe masu tasowa wata al'ada ce da ta zama to kusan ruwan dare amma tsakanin waɗanda suke da halin yin hakan mutane da dama daga nahirin Asiya da Afirka kan niki gari domin zuwa su haihu a wasu kasashen waje Amurka da Canada kasashe ne da suka zama tamkar tingaga masu sha'awar zuwa haihuwa a kasashen waje Mutane daban-daban suna da dalilansu na zuwa waɗannan ƙasashe. Shehzadin Chaudhry wata ƙasar Bangladesh ce da ta je ƙasar Amurka ta haihuwa 'yan shekarun baya.
My husband especially he really wanted this in America. He thought this was the best.
Mijina ne yace lalle yana so na haihuwa Amurka. Yace mun yana ganin hakan shine abu mafi alheri ga 'yan mu. Daga baya na amince amma kuma ban yi bincike da kyau ba kan abin da ke tattare da samun passport din Amurka. Sai ne magana dan uwana sai ya ce idan aka kalli al'amarin ta fuskar kula da lafiya haihuwa Amurka yafi alheri
It would be definitely better for the baby for me to have it delivered in America
A cewar Shehzadin wacce ta haifi yarta a jihar Florida mafi yawan matan da ke haihuwa a Bangladesh ana musu aiki ne
They don't even ask the parents
Ba sa ma tambaye ko mutum zai iya haihuwa da kansa abin da ake yi kenan cikin shekaru masu yawa
If I'm not wrong
Shehzadin ta koka kan yadda ake kusan tilasta mata a yi musu aiki. Sai dai a nan Amurka ba haka lamarin yake ba, in ji Hajiya Rahinatu wata 'yar ƙasar Gabon da ta haifi ɗanta a nan Amurka.
Da na zo wajen haihuwa ma suka ce min zan yadda in haihu ni da kaina ne ko za min allura da zan turuɗa. Na ce musu su yi mini allura, domin a nan Afirka muna shan wahala. Mu zo dabta matan ma ba su lura da mu. Su zauna suna tumakasa suna hiransu su bar mu wadanta muna ta kita-kita a nan kaga aka yi min allura na haɗi ɗana ma san problem
ba kamar Shehzadin a ƙasar Bangladesh da mijinta ne ya nuna sha'awar ta zo nan Amurka ta haihu ba Hajiya Rahinatu ƙawarta ce ta gayyace ta
wallahi abin da ya sa na zo Amurka na haihu ina da ƙawata ce a can da muke zaman arziki tare da ita yanzu da nace mata tana da ciki ta ce min Hajiya shi kare ki zo ki haihu nan Amurka Na tambayi mai gidana ko mai gidana ya yarda ya amince mini. Na tashi na je na sauka a gidanta da ciki wata biyar na zo na haifi ɗa. Na je dabta da farko da na ji auna cikin farko aka lura da ni sosai. Na ce musu ni ba na jin ingilishi ma ingilishin mu na kamaru ne. Suka ce idan kina so za mu kira miki wanda za su miki tradition. Aka kira ni wata 'yar Najeriya in gaya mata da Hausa ta faɗi da ingilishi. Aka kira ni ma wata 'yar Algeria in faɗi da Faransa. Tafai da ingilishi wallahi an kula da ni sosai an kula da ni sosai kuma na zo na haihu lafiya ba wani matsala ciki
to binciken da muka yi ya nuna cewa akwai wasu mutane da suka kware wajen samar da masauki ga masu sha'awar zuwa haihuwa inda suka karbi kudade a hannunsu mun yi kokari mu tattauna da irin waɗannan mutane amma da yake ba bisa doka suke gudanar da ayyukansu ba babu wanda ya amince ya mana magana amma Shezabin ta ce ba ta fuskanci matsala ba wajen samun masauki.
No, we were initially supposed to go to New York.
Kamar yadda aka tsara tun da farko, a birnin New York aka yi zamu zauna, amma da yake a lokacin hunturu muka je, sai muka tafi gidan kawun mijina a Florida, anan kuma muka zauna.
In Florida, we stayed there.
To amma ko ya ta ji da zirga-zirga kafin ta haihu? To dan Allah kai mu mako mai zuwa za ku je da irin waɗannan mutane ke neman wurin zama idan suka zo haihuwa a nan Amurka. Sai ya kasance tare da mu a mako mai zuwa domin jin kashi na biyu na kuma ƙarshe kan wannan maudu'i cikin shirin namu na duniyar Amurka, wanda ya taɓo batun masu zuwa ƙasashe irin su nan Amurka ko Canada domin haihuwa bisa wasu dalilai daban-daban. Yanzu a madadin Karina Chaudhary da ta taya ni haɗa wannan shiri, ni Muhammadu Lalo nake cewa sai mun haɗu a wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Gaida Muhammad Lalo, yanzu bar mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu saurare da kuke aiko muna ta hanyar saƙon email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Aliyu Usman Takalafiya, ma'ajin ƙungiyar muryar talaka a ƙasar reshen jihar Kebbi, inda ya ce salam VOA Hausa, da Allah ku faɗa wa gwamnatin tarayyar Najeriya cewa ta ƙara maido mana da litar man fetur naira 100 maimakon naira 130 kamar yadda ta sanar ranar Laraba, duba da yadda kasuwar man fetur ta duniya ta faɗi warwas. Saƙonmu na gaba ya fito daga Yakuji matar Ahmadu Abacha Macina, jihar Yobe, inda ta ce fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatan VOA Hausa. Hakika cutar coronavirus abar tsoro ce ganin yadda cutar ta zama gagarbadau kuma hantsi leka gidan kowa, sannan gata da saurin yaduwa da kashe jama'a tamkar wutar daji a duniya. Ya Allah, muna roƙonka ba dan halin mu ba, ka dube mu da idan rahama ka kawo mana ƙarshen wannan cuta ta coronavirus a ƙasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya, amin. Sai sakon Usman Manika Meruwa Road, inda yace salam sashen Hausa na muryar Amurka. A yau na so ku bani dama domin kai kokana ga kwamishinan ruwa na jihar Katsina Honorable Musa Adamu Kuntuwa da ya taimaka a gyara mana ruwan famfo da yanzu baya shiga gidaje musamman wanda ya taso daga tsohon dam, wanda yanzu sai a kwata ake tarbar ruwan, gashi babu tsafta, yana zuwa gurbatacce ga wari, ganin yadda yanzu lokacin zafi ne da cututtuka ke bulla, don haka muke roƙon shi ya taimaka wajen ganin an gyara mana domin samun tsaftataccen ruwan a garin Funtuwa. Da fatan wannan roƙo namu zai kai gare shi. Saƙonmu na gaba ya fito daga kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak daga jihar Barnan, Najeriya. Ya ce salam sashen Hausa, a yau na shigo wannan fili ne don na yi kira ga iyaye mata, don Allah iyaye mata ku bar ɗaurawa ‘ya’yanku mata talla su je suna gararan ba a kan titina, maimakon su je makaranta suna karatu. Saninku ne idan suka je aka lalata rayuwarsu, ku za ku shiga da na sani mara amfani. Daga ƙarshe muna kira ga shugabanninmu na Afirka da masu hannu da shuni da su taimakawa masu ƙaramin ƙarfi. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Safiyanu Gumel Zangon Daura, inda ya ce salamu alaikum VOA Hausa. Shugabannin ƙasashen Afirka waɗanda cutar coronavirus ta bulla ƙasashensu, ya kamata ku yi koyi da ƙasar China wajen kawar da cutar coronavirus a kan lokaci tun kafin wankin hula ya kai mu dare.
Toma Dalla a gaida Zahra Aminu Fage da wasikun masu saurare.
shine ka ishe ko ta.
Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira.
Sarare da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice.
Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar annobar coronavirus da ta bazu ko ina faɗin duniya ya zarta 10,000 a yayin da cutar ta kama mutane fiye da 244. An rataye mutane hudu har lahira a yau Juma'a bayan da aka yanke musu hukunci akan laifin fyaɗe da kuma kashe wata ɗaliba 'yar shekara 23 a New Delhi. Rundunar sojin kasar Kamaru ta ce ta kashe mayakan 'yan awari 24 da suka lashe takobin tarwatsa sake gudanar da zaɓe a yankunan kasar masu magana da harshen Ingilishi.
To masu sauraro baki daya iyakan abin da za mu iya kawo muku kenan, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima, za ku ji mu ɗauke da wasu shirin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin, Murtala Faruk Sanyinna da kuma wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku na yau, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe. Bis salam.